Sashen Hausa na Muryar Amurka BOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 1621 da 25. Sai kuma ta yanar gizo akan boahausa.com ko sashenhausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani Fara'a Sarauniya da Dalol a Jamhuriyar Niger. Sai ta Alfa Radio a Kumasi Ghana. Masu sauraro barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Halima Abdulrauf zan gabatar daga nan ofishin Muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe da rahoto kan matakan da gwamnatin Najeriya ke dauka don tunkarar kalubalen tattalin arziki. Me ɗan siyasar Niger ke cewa ne bayan kin amincewa da sakamakon zaben kasar da ƴan adawa suka yi? Muna da rahoto. An kaddamar da binciken kisan gilla ga wani ɗan Najeriya mai aiki a Saudiya da aka yi a jihar Kogi.
Take sun su kashe shi kuma ya fadi addu'ar ta kashe wato last prayer kenan. Sai ya ta ba sako.
Muna da shirin yanayi da mahalli da sharhin jaridu daga Jamhuriyar Kamaru. Zamu kammala da sharhin Muryar Amurka mai gabatar da ra'ayin gwamnatin Amurka. Da farko ga labaran duniya daga Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Sarfili Hashin Gumel. Jiya Talata masu gabatar da kara a Amurka sun faɗi cewa sun gano sama da mutum 170 da ake zargi da aikata laifuka dangane da mummunan tashin hankalin da aka yi a ginin majalisun Amurka a makon da ya gabata, kuma suna sa ran adadin zai ƙaru zuwa ɗaruruwa a cikin makonni masu zuwa. A matsayin babbar farautar magoya bayan Trump waɗanda suka tayar da tarzoma a ƙasar baki ɗaya, Michael Shawan, muƙaddashin mataimakin babban lauyan gundumar Columbia, ya shaida wa manema labarai cewa an gurfanar da sama da mutum 70 yanzu haka a gundumar, kuma masu gabatar da ƙara na ci gaba da tuhumar aƙalla wasu 100. Sherwin ya ce wannan adadi yana kyautar zaton zai ƙaru zuwa ɗaruruwa a lokacin da yake bayani akan ci gaba da binciken da ake game da tarzoma da ta yi sanadin mutuwar mutane 5 ciki har da wani jami'in 'yan sanda na majalisar Amurka. A halin da ake ciki, shugaban 'yan jam'iyyar Democrat a majalisar dattijai Chuck Schumer ya ce ya kamata a hana magoya bayan shugaba Donald Trump da suka kai hari a majalisar dokokin Amurka hawa jirgin sama. Ya kira waɗanda ke cikin ƙungiyar masu tayar da ƙaira baya waɗanda ke barazana ga tsaron ƙasa, kuma ya kamata a saka su cikin jerin sunayen waɗanda aka haramtawa hawa jirgin sama. Ƙasar Amurka ta canza tsarin allurar rigakafinta. Ta saki miliyoyin allurar rigakafin coronavirus take rike da su don amfani da su a zaman zagaye na biyu don yi wa Amurkawan da shekarunsu ya haura 65 da kuma Amurkawan da ba su da ƙoshin lafiya. Da ya bayyana a wani shirin labarai na safiyar jiya Talata, sakataren kiwon lafiyar harkokin ɗan adam Alex Azar ya ce gudanar da allurar rigakafin a jihohin ba a mayar da hankali a kansu sosai ba. A yanzu mun yi imanin cewa masana'antunmu suna da tabbas yadda za mu iya tabbatar muna da allurai don zagaye na biyu ga mutane daga ci gaba da yin su da aiki. Azar ya faɗa wa gidan talabijin na ABC a shirinsa na Good Morning America. Don haka yanzu komai yana nan ga jihohinmu da masu kula da kiwon lafiya. Ya ce sabon tsarin ba zai shafi Amurkawan da ke jiran allurar rigakafinsu ta farko ba, yayin da sabbin kamuwa da coronavirus ke ci gaba da hauhawa a duk faɗin Amurka. Yawancin shugabannin jihohi suna nuna rashin yarda don ba da umarnin ƙara yin kulle. Yayin da ake cikin damuwa game da sabon tashin hankali a ranar rantsar da shugaban ƙasa, manyan shugabannin sojoji sun ba da rubutacciyar tunatarwa ga dukkan sojoji jiya Talata cewa mummunan tashin hankalin da aka yi a majalisa makon da ya gabata ya saba wa demokradiyya. Aikata laifi ne, kuma 'yancin faɗin albarkacin baki bai bayar da 'yancin yin rikici ba. Takaddar wacce dukkan mambobin haɗin gwiwar manyan hafsan hafsoshin sojin suka sanya wa hannu ta kuma tunatar da mambobin sojin cewa an zaɓi Joe Biden a matsayin shugaban ƙasa kuma za a rantsar da shi a ranar 20 ga watan Janairu. Bayanin ya kasance baƙon abu saboda yadda shugabannin soja ciki har da Janar Mark Milley, shugaban ƙungiyar hafsan hafsoshin soji, suka ga tilas ne sanatar da sojojin ƙasar cewa ba daidai ba ne a rusa tsarin mulki. Hakan na zuwa ne yayin da hukumomin tsaro ke ƙoƙarin tantance cikakken laifin da aka aikata a majalisar dokokin ƙasar da kuma gano irin yadda mambobin soja ne yanzu da na baya suka shiga. Labaran duniya da za mu kure daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban 'yan adawar Rasha Alexei Navalny ya ce hukumomi a Moscow sun nemi kotu ta daure shi saboda saba ka'idojin sakin sa tun daga hukuncin da aka yi watsi da shi a shekarar 2015 wanda wannan shine na baya-bayan nan a cikin wani wasan kwaikwayo na siyasa mai tsawo tsakanin dan adawar da gwamnatin Rasha. Navalny ya bayyana hakan ne daga kasar Jamus inda ya share tsawon watanni hudu yana murmurewa daga harin guba da aka kai masa a watan Agusta yayin da yake tafiya zuwa Siberia. Ya kuma ce jami'an tsaron tarayya na Rasha ne suka kai harin bisa umarnin shugaba Vladimir Putin, tuhumar da ya sake yi game da bukatar kotun. A wani sako da ya kafe a shafinsa na Twitter, Navalny ya ce Putin ya fusata kwarai da gaske saboda rayuwa da na yi duk da sa mini guba da aka yi har ya tilasta wa hukumar kula da gidajen tarayya ta je kotu tare da bukatar sauye hukuncin da aka yanke mini ya zama na gaske. Sanarwar da ma'aikatar Baitulmalin Amurka ta yi na baya-bayan nan ta sanya wani ɗan siyasar Iraki mai matukar muhimmanci a matsayin mai take haƙƙin ɗan adam. Ya haifar da martani daban-daban a ƙasar da ke fama da rikice-rikice, inda gwamnati ta fito fili ta bi sahun masu goyon bayan Iran don yin Allah wadai da jerin sunayen.
Saurara yanzu za mu shiga babin rahotanni. Gwamnatin Najeriya na bayyana cewa tana daukar matakan kau dabara don yin ayyukan gwamnati a zamanin da duniya ta shiga kalubalen tattalin arziki da karancin hannayen jari. Babban sakataren ma'aikatar kasuwanci da masana'antu Nasir Gwarzo ya bayyana matakan.
Waɗannan abubuwa a da a ma'aikatan nan muna da shi a rubuce cewa sun kai kusan guda 40 waɗanda ake sarrafa su a fitar da su daga Najeriya. Idan ka faɗe su bayan man fetur, za ka ga cewa akwai irin su koko, irin su ridi, irin su kashu, irin su gyaɗa, irin su waken suya. To waɗannan su ne kusan 40 ɗin da muke da su da makamantansu. To sai tafiya muka gano cewa aikuwa akwai kayayyakin da daga mun bunƙasa su nan da nan za su ƙara mana tattalin arziki a matakin manoma da masu sarrafawa da kuma mataki na ƙasa baki ɗaya. Sai muka ƙara targetin ya zama 160 tun da aka fara wannan aiki. Ina farin cikin sanar da mutane ko kuma 'yan uwana 'yan Najeriya ce an samu ci gaba gagarumi. Don da wuya a yi sati ba mu ƙaddamar da ƙungiya guda ba ko biyu ko uku wani satin ma na ƙungiyoyi na masu nomawa da sarrafawa da fitarwa da cinikayya da sa hannun jari na wannan kayayyaki da nake ambato. Misali aya tana zaune da gindinta, riɗi daman akwai shi muka ƙara ƙarfafarsa, zuma ƙaro kai hatta abin nan da aka raina ko ana ganinsa ƙarcin daji ma ba ma wanda yake nomansa, tafasa, ƙwallon tafasa, ƴaƴan tafasa dukiya ce yanzu idan ka tara ta. Mun kafa ƙungiyarta Binda Zugu wanda ake kira Jetrofa, dukiya ce gagarima. Irinsu ga sunan da dama da muka sarrafa su muka kafa musu ƙungiyoyi. Idan da a ce ma'aikatanmu ce kaɗai za ta tafi ta bunƙasa waɗannan abubuwa, za mu sha wahala. Amma da mun kirawo ƙungiya ta ƙasa muka koya musu yadda ake yi, muka ba su target cewa ana son lokaci zuwa lokaci kaza Najeriya ta zama ta lamba kaza a duniya wajen fice akan wannan sanin abu da ake sarrafawa ko ake fitar da shi, to za ka yi ja sun dukufa. Yanzu kwanan nan muka kaddamar da kungiyar Albasa. Abin da ya bani mamaki shine cikin kankanin lokaci suka karaɗe ƙasar nan suka fara kafa ƙungiyoyi na jihohi. A yanzu haka suna da kwangila da aka ba su wacce na san cewa ba za su iya cimma wannan buri ba.
To dokta, ba wai lissafa yawan waɗannan kayayyaki da kuma ƙoƙarin a fidda shi ƙasashen waje saboda a samu kuɗaɗen shiga ba, yawancin manomanmu ba su san hanyoyin da za su bi wajen fitar da kayan su kai ga sayarwa ba. Akwai wani taimako da za ku yi musu ne ta wannan fannin?
Kwarai kuwa, akwai hukuma da dama Najeriya ta kafa ta tuntuni, ana kiranta Nigeria Export Promotion Council. To duk wani mai sarrafa wannan, muna hada shi da wannan hukuma domin su je su koyi yadda ake tanadi da ajiya da logistics. Misali, zan koma kan albasa. Albasa za a zo a noma ta, a zuba ta a buhu, a buhuhunan nan ai ta jefar da su, a daura wani kan wani kafin ta kai gacci ta kai boda inda za ta tashi ta bar Najeriya, duk kusan rabin ta lalace. Yanzu mun koya musu sababbin dabaru wanda za a tun daga noman da yadda za a yanke ta, da yadda za a ajiye ta, da yadda za a zuba ta a kananan robobi masu iska, da yadda za su sa ta a kiret. Duk wannan mun fito da sabon tsari wanda nan gaba sai ka ga an fitar da abu kusan rabin sa, ko kuma kusan 90% na abin da aka fitar da shi bai lahanta ba.
Babban sakataren ma'aikatar kasuwanci da masana'antu ta Najeriya, Nasiru Gwarzo, a zantawarsa da Madina Dauda. A jamhuriyar Niger, 'yan siyasa na ci gaba da musayar kalamai biyu bayan kin amincewa da sakamakon zaben kasar da ya kai ga zagaye na biyu. A zaben da dan takarar jam'iyyar gwamnati PNDS Bazoum Mahamad ne ya fi yawan kuro'u, inda Muhammad Usman na Adawa ke bin baya. Daga birnin Kwanni ga rahoton Haruna Mamman Bako.
A garin birnin Kwanni, Alhaji Abdulmuni na jam'iyyar RDR Canji mai Adawa ya ce,
"Ka san kowane farti yana da wakilai ko ina, yana da jagorori ko ina, jagorori na wani bangare sun ga yadda an kai sha'anin zabe ba zabe an kai ba, an yi zalunci cikin waɗannan bangarorin. Saboda haka inda sun kaga an yi zalunci nan sun ce sai an saki zabe can. Tunda zabe dokoki gare shi akwai abubuwan da ke bata shi a soke shi. Ba a sawa ƙarfi, ba a sawa kuɗi, ba a tursasawa, ba a cikin ƙuri'u ba tare da mutane ba. Duk abin da an kauka cikin wannan waje na. Su waɗanda annan wannan waje su sun ka bada labari sun ka faɗa mu waje mu iya ita kuma o jama'iyya ita kuma ta yi kara ta ce a soke wannan zabe, kuma in za a sake zaben nan a nemo sojawa su tsaya, saboda waɗanda ka yin yadda sun ga daman nan unhwani na suka yi da bi.
Sai dai a jami'iyya mai mulki ta PNDS tare da reshen birnin Kwanni, Alhaji Dan Baba Mamman Cedi kakakin jami'iyyar reshen na birnin Kwanni, ya yi fance kale da zarge-zarge a adawar.
Abin da ke so in faɗa ma su maganganun 'yan adawa, wato sunansu kamar wata waka ta India da aka ce mahotihu, saboda magana biyu sun kai, sun yi magana sun gamsu da sakamakon zabe, suna ma mutanen su godiya da abin da sun ka samu domin sun hana muna mu yi kwab guda. Duk hunhuna da ka san tun daga hunhunan zabe na gunduma, na jiha, na region, babu inda ba su da wakilan zabe. To da su abba su yarda ba, ko ku ai seni daga hunhuna ta ka fara. Abinda aka ce ma seni hukumar zabe, wato daga cikin hunhuna ta ka fara. To tun daga hunhuna nace ma har hunhuna ta jiha, duka kowane akwai wakilan kowane mai 'yan siyasa. Abu duk abinda an kai tare na an kai shi tare da wakilan mu. Tare aka zazzagewa a ga kowace iya abinda ta samu. To ina na a hunguzo shike.
To sun ce musamman a arewacin jihar Tawa an kawo sakamako inda jami'a PNDS ta kaka kap a waɗansu wurare ba su yarda da wannan sakamakon zabe ba, a gaugauta rushe wannan zabe kuma a sake komawa ruhuna zabe.
Ka san ita jihar Tawa abin tsoro ta gare su, saboda nan ne fiyafidin wanda a bisa yanzu cewa da mai girma Alhaji Muhammadu Isu
da wannan zahin kan siyasa na wannan lokaci na zuwa ne a daidai lokacin da 'yan kasar na jamhuriyar Nijar kenan suna dakon abinda kotun tsarin mulkin kasar za ta yi furci game da sakamakon zaben na ranar 27 ga watan Disamba da gabata. Haruna Mamman Bago na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
Mari Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja. A yanzu haka dai, hukumomi a jihar Kogin Najeriya na gudanar da bincike don gano dalilin kashe wani ɗan kasuwar man fetur ɗan asalin jihar Kogin mazaunin ƙasar Saudiya da wasu 'yan bindiga suka hallaka a ƙarshen makon da ya gabata. A can jihar Kwarama, 'yan sanda na gudanar da bincike kan mutuwar daraktan ma'aikatan gona na jihar Kwaram bayan da aka tsinci gawarsa a ofis a ranar Litinin nan da ta gabata. Mustapha daga Mina na dauke da rahoton.
Bayanai dai sun nuna cewa dan kasuwar wanda har ila yau shugaban al'umma ne a jihar Kogin mai suna Ogachekwu Atanu ya zo hutu ne daga kasar ta Saudi Arabia inda 'yan bindigar suka auka gidansa da misalin karfe 11 na daren Lahadin da ta gabata suka hallaka shi, kamar yadda Abubakar Sani, wani mazaunin yankin, ya yi ƙarin haske akan lamarin ta wayar salula.
Misalin karfe 11 na dare, wasu 'yan bindiga kusan 2000 ne suka shiga gidan, kamar yadda ainihin mai gadin gidan shi ya tabbatar kenan. Suka tsallaka ta katanga, suka same shi yana zaune shi da wani abokin shi, sai suka ce sun zo su kashe shi ne, kuma ya faɗi addu'a ta kashi, wato last prayer kenan. Sai ya ta ba saƙo, suka ce su san ba abin da ya kawo, suka ce to ya ce za su zai ba su kuɗi, ko ne suke so, amma suka ce su ba kuɗi suke so, kawai sun zo ne su hallaka shi. To nan take kawai suka buɗe mai wuta, suka ta yi mai ruwan alsafai, daga baya aka garzaya da shi asibiti. To a nan ya fika.
Kakakin 'yan sandan jihar Kogin, Mr. Williams Aya, ya shaidawa manema labarai cewa sun kaddamar da bincike a kan lamarin. A can jihar Kwarama, wani babban darakta ne a ma'aikatar gona ta jihar Kwaran, mai suna Dr. Khalid Ibrahim Indama, aka samu gawarsa jim kaɗan bayan shigarsa ofis a ranar Litinin dinnan da ta gabata, kamar yadda wani wanda ya nemi a sake sunansa ya yi mun ƙarin bayani.
Director Veterinary Service wai ya zo office da safe, ya zai da mutane, ya shiga office din shi ya zauna, ya dora kansa kan table haka Allah ya dora sa. Da kuma aka zo kaga da yake ba wanda ya shiga office, sai wannan dan abokin aikin nasa da yazo ya ta jira yana son za su yi magana, tunda wai sun yi aiki ne tun Juma'a ko yaushe za a karasa magana aiki. Shine da ya jira kuma mustafa sai shi ne bude shi sai ya gan shi ya dora kanshi kan table, ya yi magana da ya taba shi, sai ga ai ba shi da rai.
Kakakin 'yan sandan jihar Kwaran, Ajayi Okasami, ya tabbatar da aukuwar lamarin. Ya ce duk da yake suna ganin mutuwar ta Allah da Annabi ce, amma idan sun kammala bincike za su yi ma manema labarai ƙarin bayani. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
Kar a sha'afa, muryar Amurka ake sauraro daga Abuja. Ga Aisha Ma'azu da shirinmu na gaba.
Sauraro, assalamu alaikum. Barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli tare da ni Aisha Mu'adu. Yau kamar yadda muka alkawarta a makon jiya, za mu ci gaba da waiwaye akan wasu muhimman batutuwan da muka gabatar a cikin shirin na bara. Shekara ta 2020 shekara ce da ke cike da abubuwan al'ajabi a fannin yanayi, bisa la'akari da sauyin al'amura daga yadda aka saba zuwa wasu da ba a saba ba, wanda ya shafi fannoni daban-daban kamar noma, yanayin sanyi da zafi, ambaliyar ruwa, har ma ya zuwa batun tattalin arzikin ƙasa da cigaban al'umma. Mun kuma tattauna da masana domin fahimtar da mutane game da lamuran da kuma duba yiwuwar samun mafita ta hanyar jawo hankalin al'umma a game da abubuwan da suke aikatawa ko a'a. Dr. Katalla Lawan Gabciya, shugaban hukumar yanayi ta Nijar, ya yi bayani a game da irin ƙalubalen da ke gaban Afirka.
Iri-iri ne da kanan a fasafan canjin yanayi, in dauka kan wajen yanayi nan a Nigeria da Niger, muna da matsala kamar ruwan ya zo da ƙarfi zai mu kasa, bankin ya zai kasa, magudayen ruwa na ta cika, a dauka ma a wajen kan harkar noman ma yadda ruwan ke kwatuwa.
A sakamakon sauyin yanayi da ake fuskanta a duniya, wanda yake shafan yanayin saukan ruwan sama, Farfesa Sani Mashi, shugaban hukumar da ke kula da yanayi a Najeriya, NIMET, ya yi bayanin dabarun da ya kamata manoma su kiyaye.
Akwai ruwa wanda a turance muke cewa ruwan ƙarya da za a yi, abinda ke nan ka ga ruwa ya zo ya fara lokacin da bai kamata ya fara ba, wanda idan manoma suka yi ɗauke shi a matsayin ruwan da za su zo su shuka da shi, za su yi asara abinda za su shuka. Sannan na biyu, abinda muka zo muka yi hasashe shi ne lokacin da za a fara yin ruwan da zai kawo shuka ɗin, sai cikin watan shida muke sa rai. Sannan hasashe na uku shi ne akwai wani abu da ake ce ma ɗan ƙaramin fari, sai ruwa ne an fara damina, tafiya na tafiya, sai kuma ruwa ya ɗauke, yakan yi kwana 10 zuwa sati 3. Shawarar da ana shi ne farin nan tunda ana sa ran za a yi shi a wannan lokacin manoma a koyaushe gonarsa ta kasance cikin lema kuma yadda yanayi ya zo canza Najeriya za a samu ruwa da yawa cikin takaitaccen lokaci to wannan ruwan da za a samu da yawa shine zai sanya cewa kare mu kasa yawa kasa ba za ta iya shanye shi ba ruwa kuma in kasa ta kasa shanye shi dole ya ruga idan ya ruga kuma shine sai ya ga ambaliya da ake fuskanta
A baran dai shirin yanayi yayi duba a game da matsalar ambaliyar ruwa wanda masana suke danganta ta da dumamar yanayi amma baya ga haka ministan ma'aikatar yanayi ta Najeriya Dr. Muhammad Mahmud ya shaida wasu abubuwa da ke taimakawa aukuwar ambaliya da ya kamata mutane su kiyaye
idan an ba mutane plotin gina gida akan ce su haka lambatu yana da muhimmanci domin in an yi ruwa ya bi wannan lambatu ya tafi domin shi ruwa an baka ba shi hanya ba zai ba kanshi to in ba a haka ba ruwa in ya sauka duk inda ya samu zai bi sannan wani dabi'a idan ana ruwa inda ake da lambu sosai su sauri su debo bola bai dan ruwa ya tafi da ita wannan abu ne mummuna yana haddasa cututtuka iri-iri sannan yana dade magudanar ruwan yanda shi ma ikan shi yakan kawo ambaliya
A watan Yuni shekara ta 2020, kun karɓi bakoncin Dr. Abubakar Mamman Manjo, masanin kimiyyar noma da yanayi da kayan, wanda ya yi tsokaci a game da matsalar farin dango da suka addabi yankin gabashin Afirka.
Lokacin nan ne farin nan ta shigo wuraren, kenan da akwai ɗarɗar na me zai faru inda mutane suka fara shuka abun ya fito kenan faran nan cinyewa za ta yi baki da ana ta yaki da wannan farar dango don saboda a samu a rage shi farar dango yana da gurare nashi na zama a nan yankin mu na Afirka abinda ake kira corn glory kaman abinda ya shahi wajen Somalia da Ethiopia da kuma Habasha kuma abinda ya shahi Eritrea da wajen abun Sudan kenan to ta nan damun a gurin su ne na zama duk farin nan anan suke suna nan ko da shekara sun yi kwai jira suke kawai a samu ruwa wanda zai ba su dama kenan wannan ya kyankashe da so su girma kuma har su kai inda za su yi tashi a lokacin nan kuma su kada su yi wani waje tunda saboda neman abinci hallo da akwai kaman kewayen kogin Chadi shi ma wannan guri ne wanda yake tunful azali kowane lokaci da akwai kwayayensu akwai kuma abin da ya bangaren wajen Mali isa ta Niger daga Mali ta shigo Niger ta bankada kuma ta yi Nigeria in za ta yi teku to haka ne wannan harai ta yi wa a wajajen nan sai a yi hatara
je kadawa mun je garin babba da sauran gurare a jihar Kano guraren da ake noman rani manoma sun yi asara sosai ba kadan ba a dare daya idan wayannan kwarin suka farma gona kafin ki ankara gaba daya sun cinye dukkan buran da yake kan gonar kuma an yi masana zai bincike yana da alaka da canjin yanayi da mamaye yanayi da ake samu
noma ne ke daukar yawancin manyan aikunan da muke yi a tsarin rayuwarmu in shi da ya samu tangarda lalle yanzu ce da kauta ne yasa sai gani samari sun san kina in kai ma ba ni kumani da samu ba kuma shi ne ke goko ma su ce su bar kasan kan tafiya wani Libya nan mun yi jiyar kamar kan tafiya wani Algeria wasu kuma sauran kasashe kan tafiya a garin Tura to lalle suna samun matsaloli iri-iri wanda in a ce sau samu ne sun samu sana'a
Mai sauraro a nan kuma za mu ja burki a cikin shirin namu na yau. Sai dai kuma ba za mu gajiya ba wajen ci gaba da kawo muku muhimman batutuwa da suka shafi yanayi a wannan sabuwar shekara ta 2021 da ikon Allah. A madadin dukkanin waɗanda suka taimaka wajen gabatar muku da shirye-shiryen yanayi da muhalli a shekara ta 2020, ni Aisha Mu'azu nake cewa ku ci gaba da kasancewa da shirin yanayi da muhalli. Ma'asala.
Awal Garba shigo da sharhin jaridan Jamhuriyar Kamaru.
Shirin jaridan namu na wannan makon ne da jaridar Diakoza ta kasar Jamhuriyar Kamaru an jawo mana cewa gwamnatin kasar ta Kamaru ta yi niyyar sake sabon damara na yaki da kwararowar cutar nan ta COVID-19 a faɗin kasar gabaki daya kamar yadda sanarwar ta fito ne daga bakin ministan lafiya na kasar jamhuriyar Cameroon Mr. Maruda Malachi a yayin wani taro na manema labarai da yi a ofisinsa da ke Benin Yaounde. Sai kuma jaridar Le Message ta kasar jamhuriyar Cameroon an ita kuma ta rubuta mana cewa wani basarake a bangaren jihar yammacin kasar jamhuriyar Cameroon mai suna Jean Raymond Sakoju ya ce shugaban kasar jamhuriyar Cameroon Mr. Biya ya mance da sarakunan gargajiya cikin al'amarin gudanar da gwamnatin kasar ta jamhuriyar Cameroon. Sai kuma jaridar Kalara an da ita kuma ta ce ta gano wata madakala da ake shirya mata na zagon kasa kallon yadda kamfanin yake da farin jini a kasar wajen yada labaru masu inganci. Amma ta ce yanzu haka dai an hada baki ne da wasu manyan alkali na kasar don rufe kamfanin a kasar Cameroon kuma da hana su yada labarunsu, wanda ta ce yanzu dai ta yi yunkuri na ganin yadda za ta yi ita ma ta bullowa waɗannan ɓangarorin na kasar jamhuriyar Cameroon. Sai kuma jaridar The Guardian Post ta kasar Cameroon ita kuma tace a yanzu haka dai jami'an tsaron kasar jamhuriyar Cameroon sai kokari matuƙa gaya na ganin cewa sun kwato yara ƙanana da kuma wadansu sabbi mata a hannun ƴan bindiga da ke neman halaka su a gundumar Meyuka da ke jihar Yamma maso kudancin kasar jamhuriyar Cameroon, wanda ake ta takaddama tsakanin masu neman datsa kasar gida yau shekaru uku kenan da ake tsari kici yaki cinyewa a kasar ta Cameroon. Za mu kammala shirin jaridar namu na wannan makon ne da jaridar La Republique, anda ta labarta mana cewar yanzu dai rikici na kabilanci ya sake barkewa a kasar Afirka Tsakiya, anda ta ce kasar Cameroon tana da iyaka da kasar kuma al'umman rikicin ya risa da su suna ta turuwa. Yanzu haka sama da mutane 30,000 ne suka tsere wa musulunansu a can kasar Bangin. Amma gwamnatin kasar Cameroon ta saka matakan tsaro a kan iyakokinta domin kar ƴan tawaye su shiga mata kasar ta. Mahama Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Cameroon.
Lokaci ya yi na sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
A shekarar 1993, bayan da aka gano cewar gwamnatin Sudan na ɗaukar nauyin ƴan ta'adda, ciki har da jagoran ƙungiyar Al-Qaida Osama bin Laden, Amurka ta tabbatar da cewar Sudan ke ɗaukar nauyin ta'addanci. Ayyana hakan na tattare da hukunci mai tsanani. Ƙasar da duk aka zayyana ciki ta zama saniyar ware a duniya. Masu saka hannayen jari kan ƙauracewa duk ƙasa da aka ayyana ta a hakan, a yayin da kuma sauran ƙasashen duniya kan yi ɗari-ɗari da ita. Ya haramta ga Amurka ta baiwa ƙasa irin wannan tallafi, takan hana ta fitar da wasu kayanta zuwa ƙasashen waje. Haka kuma akan hana Bankin Duniya da Bankin Lamuli baiwa irin waɗannan ƙasashen bashi. Duk kuwa ƙasar da aka saka ta cikin jerin ƙasashen za ta fuskanci tirjiya a harkokin tattalin arzikinta a faɗin duniya. Ayyana hakan kuwa ya sa Sudan ta rasa wani ɓangare na kariya, wani tsari ne da zai kare ta daga fuskantar shari'a a kotu ko kuma tuhumar manyan laifuffuka. A dalilin haka, ‘yan uwan waɗanda suka mutu a dalilin harin ƙungiyar Al-Qaida suka shigar da ƙarar Sudan a kotun Amurka. Kotun Amurka kuwa ta zartar da hukunci kan cewar Sudan ta biya diya ga iyalan waɗanda harin bom ɗin da aka kai a shekarar 1998 ya shafa ofishin jakadancinta da ke Dar es Salaam a ƙasar Tanzania da Nairobi a Kenya. Haka da iyalan Amurka 17 matuƙa jirgin ruwa da suka mutu a wani hari da aka kai a Yemen a sansanin Amurka. A watan Agustan 2019, al'ummar Sudan suka kifar da daɗaɗɗiyar gwamnatin kama karya, suka kafa sabuwar gwamnatin riƙo wadda ta ce burinta shine ta dawo da martabar ƙasar, ta shigar da ita cikin jerin ƙasashen duniya kuma. Don tabbatar da hakan, gwamnatin ta Sudan ta amince ta biya diya, inda ta samar da dala Amurka miliyan 335 don biyan waɗanda suka shigar da ƙara. A cikin bibiyar nasarorin Sudan a ranar 14 ga watan Disamba, Amurka ta cire sunan Sudan daga cikin jerin ƙasashe da ke ɗaukar nauyin ‘yan ta’adda. Kana a ranar 28 ga watan na Disamba aka samar da wani daftari da zai maido ma kasar martabarta da kuma ƴancin ta na zama kasa mai cin gashin kanta. Wannan matakin ya tabbatar da kyakkyawar dangantaka ba wai kawai da Amurka ba, har ma da sauran kasashen duniya. Matakin ya ƙara baiwa kasar Sudan damar walwala a ɓangaren tattalin arziki da shiga cikin tsara a jerin kasashen duniya. Haka zalika dama ce da kasar za ta faɗaɗa harkokin kasuwancinta da kasashen duniya. A cewar wata sanarwa da sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya fitar, mun yaba da yadda al'ummar Sudan suka jajirce wajen ganin an samar da walwala, zaman lafiya da adalci. Sharhin muryar gwamnatin Amurka kenan na yau, wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Masu sauraro, da wannan muka kawo ƙarshen shirin namu na musamman a madadin muryar Amurka, ni Halima Abdulrauf da na gabatar da shirin, ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.